Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana, 6 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta bada bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya kokari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka ba da ke Afirka ta Kudu sakamakon rashin samun kasuwa. Rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya nemi ahuwa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett dangane da kalaman ƙin jinin Yahudawa da ministan harkokin wajen ƙasashen ƙetare na Rasha Sergei Lavrov ya yi.
To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa duk da yunkurin samar da tsaro a wasu sassan arewacin Najeriya, 'yan bindiga na ci gaba da tayar da zaman tsaye.
So an waye gari a cikin tashin hankali wallake mutane ƴan hoshi sun shiga da asuba da suka kwashi mutane to sai jama'a suka bi to cikin mutanen da suka da aka masu sai suka kashe mutum uku daga cikin mutanen.
Idan muka wayewa kan batun siyasa kuwa, ƴan takarar shugabancin kujeru daban-daban ne a Najeriya suka fara daura damara.
Abinda za ta hana PDP ta kafa gwamnatin PDP ne kanta. In dai aka hada kai, mutanen Najeriya yanzu na kudin a canza gwamnati shine kashin gaskiya daga ko'ina bangaren kasar nan idan saboda record na wannan gwamnati.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirin sanan manuniya sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta bada bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. Da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa dangane da goyon bayan da Amurka ke ba rundunar sojin Ukraine, sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa gaskiya ne Amurka ta ba da karin sojin Kiev bayanan leƙen asiri domin taimaka musu su kare ƙasarsu. A bayaninsa, Kirby ya ce ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga ko kuma sa baki a shawarar da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Jaridar Times ta wallafa ranar Laraba cewa bayanan leƙen asirin da Amurka ta samar sun taimaka wa rundunar sojin Ukraine kai hare-hare da suka yi sanadiyar kashe jami'an sojojin Rasha da dama tun da Rasha ta mamaye Ukraine. Jaridar ta ambaci ta bakin wani babban jami'in Amurka da ya nemi a saya sunansa, wanda ya ce dakarun Ukraine sun kashe manyan jami'an sojin Rasha da dama kuma an kaiwa da dama daga cikinsu hari ne tare da taimakon bayanan leƙen asirin Amurka. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya kokari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka da ke Afirka ta Kudu ba. Hukumar ta yi kira ga masu sayan magungunan rigakafa a Afirka su fara saye daga ƙasashen Afirka da ke sarrafa magungunan, bayan da kamfanin Aspen ya bayyana cewa yanzu bai samu odar rigakafi ko guda ɗaya ba. A jawabin hukumar CDC Afirka na wata-wata, mataimakin darakta Ahmed Ogel Uma ya jaddada cewa samun kasuwa yana da mahimmanci ga nasarar masu sarrafa rigakafin na cikin gida. Ya ce muna da kasuwa a Afirka, ya kamata waɗanda ke sayan rigakafin domin ƙasashen Afirka su canza yadda suke sayan magungunan rigakafin yadda za su ba kamfanonin sarrafa magunguna na Afirka fifiko su ma a sayi rigakafin su. Uma ya ƙara da cewa ƙasashe 11 na Afirka na fuskanta wani rukunin annobar COVID-19 kuma rukunin na 5 ya fi na baya muni. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya nemi afuwa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett dangane da kalaman ƙin jinin Yahudawa da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya yi. Bisa ga rahotannin, Lavrov ya ce Yahudawa ne kansu manyan makiyayan Yahudawa, ya kuma ce Hitler yana da jinin Yahudawa daga cikin dogon bayanin da ya yi na nuna kyamar Yahudawa a wata hira da wani dan jarida a tashar talabijin ta Italiya. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Isra'ila Yair Lapid ya fitar da sanarwa cewa Isra'ila tana buƙatar gwamnatin ƙasar Rasha ta nemi gafara sabili da kalaman na Lavrov.
Ina jima kaɗan alheri za ta sake da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da rundunar sojin ƙasa ke ƙara ƙarfafa gwiwar mayakanta, su ko 'yan bindiga ke ci gaba da afka al'umma. Hakan na faruwa ne lokacin da 'yan bindiga suka kashe wasu mutane 5 da yin garkuwa da wasu 4 bayan ziyarar da babban hafsan soji ya kai a Sokoto. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
'Yan Najeriya, musamman a yankunan arewa, na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga daidai lokacin da mahukunta ke ƙara matsa ƙaimi wajen magance matsalolin na rashin tsaro. Mutanen ƙauyen Ediki a yankin mazaɓar runguma Rugaci a ƙaramar hukumar mulkin Ilela mai iyaka da garin Kwanni na jamhuriyar Nijar sun waye gari ranar Alhamis cikin tashin hankali, inda mahara suka afka garin nasu da Subahin. Dan majalisar dokoki na jihar Sokoto mai wakiltar yankin Bello Isa Ambarura ya bayyana yadda lamarin ya faru.
So an waye gari a cikin tashin hankali, mallake mutane 'yan hoshi sun shiga da asuba da suka kwashi mutane, to sai jama'a suka bi, to cikin mutanen da suka za a kama su sai suka kashe mutum 3 daga cikin mutanen wanda suka garkuwa da su, suka sako waɗansu. Bayan haka kuma sai can gaba kadan ko da aka zo cikin wanda suka bi su kuma ya suka yanke mutum 2 yankan rago suka yi musu. Ta bisa ga wannan dai kuma jama'a suka tashi hankali, ba abin da su yi, dole suka dakata suka sanar da suka dawo gida. Bayan wannan kuma an samu jikita kwarin gaske, da yanzu ka akwai da annan asibiti wa mako an kawo su daga cin garin Idiki din. Abin suka je mutum 4 sun kace da su yanzu suna ga hannunsu yanzu.
To lokacin da jama'a suka yi yunkurin bin su din ba a samu dauki na jami'an tsaro ba?
Ba shi ne matsalar. Dan gaba da shi abin da muke fuskanta kenan. Ga sojojin suna yawo, ga kuma 'yan sanda. Abin da ke matsalar dai ba gaskiya babu wani security ko wani jami'an tsaro kusa wanda zai iya taimakawa.
Wannan harin dai ya zo ne lokacin da babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya yake ziyarar ƙarfafa gwiwar dakarun da ke fagen daga da kuma kiyasan nasarorin da aka samu a jihohin arewa maso yamma.
My solemn gift from all of you is to neutralize more of these terrorists, more of these bandits.
Horon sallah da za ku bani shi ne ku ƙara kashe min waɗannan 'yan ta'adda, 'yan fashin daji da kuma masu garkuwa da mutane a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. Ina ƙara ƙarfafa gwiwarku, dukanku kada ku yi ƙasa a gwiwa, ku ci gaba da yaƙar waɗannan mutanen a wuraren da suke ɓoye. Kada ku daina har sai kun ga baya gare su duka, kuma ku kawo mini makamansu. Baya ga kayan aiki da ya ba su tabbacin cewa za a ƙara samar musu, haka ma ya ce an ɗauki matakai na kyautata tajin daɗin su, inda har aka ƙaddamar da gidaje domin samar da matsuguni ga sojojin da ke garin Zuru a jihar Kebbi, baya ga azar tubalin ginin sabuwar barikin soja a Sokoto. To sai dai mazauna yankin sun bayyana cewa.
To abin da muke cewa dai Hausa ke cewa ba girin girin ba ta yi mai, an ce ana ɗaukan matakai koyaushe. To abin da gaskiya bai tasiri ba yadda ya kamata. To gaskiya abin da aka ce barikin da za a yi da aka yi, muna ganin tunda za a girke jami'an tsaro da dukkan alamu abin zai yi sauki a nan gabacin Sokoto.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya a kan harin da aka kai a garin Ediki, amma dai abin ya ci tura. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da nuna fata ta cika alƙawalin da shugaban Najeriya ya yi na kawar da matsalolin rashin tsaro kafin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, halin da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ɗauki da kashi na biyu na labaran duniya.
Fadar White House ta sanar da cewa Karine Jean-Pierre za ta zama sabuwar sakatariyar watsa labarai ta fadar daga ranar 13 ga wannan wata na Mayu. Jean-Pierre, wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar, za ta maye gurbin Jen Psaki, wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa. Sanarwar da fada White House ta fitar ta bayyana cewa ba kawai Karin na nuna kwarewarta da basira da kuma mutunci a aiki kadai ba, amma za ta ci gaba da jagorantar yin bayanai akan aikin gwamnatin Joe da Harris a madadin Amurkawa. Sanarwar ta kara da cewa John Saki ta bar gurbin maido da mutuncin zauren ganawa da manema labarai na fada White House. Saki ta gode wa Biden domin damar da ya bata a wani sako da ta wallafa a shafin Twitter. Yan majalisar dokokin kasar Somalia sun ayyana ranar 15 ga wannan wata na Mayu a matsayin ranar da za su zaɓi sabon shugaban kasa. Kwamitin zaben shugaban kasar da ya kunshi yan majalisa 17 daga dukkan majalisun tarayya biyu sun gana jiya Alhamis a Mogadishu suka tsaida ranar zaben. Ranar 15 ga watan Mayun da kwamitin ya tsaida ta kasance kwanaki biyu kafin cikar wa'adin da kasashen duniya da ke ba da tallafi suka ɗiba na kafa sabuwar gwamnati a Somalia ko kuwa su katse tallafin da suke badawa. A wata takaitacciyar sanarwa, mataimakin kakakin majalisar dattijai Ali Saban ya ce wannan mataki ne na kammala aikin majalisa, wato zaben shugaban kasa. Ya ce babu shakka aikin da ke gabanmu shi ne mu zaɓi kwamitin da zai sa ido a zaben shugaban kasa da kuma sa ranar zaɓe. A ƙarshe Allah ya sa ya zo mana da sauƙi. An yi jinkirin gudanar da zaben shugaban kasa na tsawon sama da shekara guda sabili da rikicin siyasa da ya hana 'yan majalisar zaɓar membobin kwamitin da za su zaɓi shugaban kasar. Daga ƙarshe jiya Alhamis, wata ƙungiyar mayaka da gwamnatin ƙasar Libya ke marawa baya ta musanta zargin da ake yi cewa tana kisa da gasawa al'umma kuba da kuma tilasta mutane aiki ƙarfi da yaji. Ƙungiyar ta ce tana kiyaye doka ta kuma yi barazanar yin ƙara ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty akan rahoton. Ranar Laraba, ƙungiyar Amnesty ta zargi ƙungiyar SSA da cin zarafi da kisa da ya saba wa doka, da tsare mutane ba gaira ba dalili, da tsarewa da kuma kulle masu ƙaura da 'yan gudun hijira, da kuma gasa a kuba da waɗansu ayyukan keta haƙƙin bil'adama. Ƙungiyar SSA ta ce tana kiyaye dokokin ƙasar Libya, tana kuma hukumta duk membobinta idan suka saba doka. Ƙungiyar ta kuma bayyana cewa tana da hurumin yin ƙara ƙungiyar Amnesty da laifin ɓata sunan ƙasar Libya da kuma cibiyoyinta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tsarin 'yan takarar shugabancin Najeriya na bin dabarun samun haɗin kan wakilan da za su zaɓi ɗan takara don tsarin daidaitawa wajen fidda gwani na samun tangarɗa don tasirin su masu zaɓa, wato masu takarar. Nasir Adamele Kaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Kusan dukkan 'yan takarar na manyan jam'iyyu na da ra'ayin shata daga a taron fidda gwani inda ƙuri'ar wakilai za ta raba gardama. Hakan na daga dalilan ziyarce-ziyarcen 'yan takarar jihohi don neman goyon baya da fahimtar waɗanda ake tare da inda ake da ƙalubale. Sabon ɗan takarar shugaban ƙasa PDP tsohon jami'in banki Muhammad Ayatuddin ya ce ba shakkar zaben fidda gwani a jam'iyyar tasa, da ya ce yana da ƙwarin gwiwa za ta lashe zaɓe in masu ruwa da tsakinta suka haɗa kai.
Abin da za ta hana PDP ta kafa gwamnatin PDP ne kanta. In dai aka haɗa kai, mutanen Najeriya yanzu na kuɗin a canza gwamnati shi ne ƙashin gaskiya daga ko'ina ɓangaren ƙasar nan, don saboda rekod na wannan gwamnatin. An gaji da APC wani abin mawato, don saboda shi shugaba Buhari yana da nan kima ne da daraja. In ba don shi ne yake shugabanci ba, yadda ake ganinsa da gaskiyarsa da irin aƙidarsa, da wani ne yake shugabanci aka nuna irin wannan rekod na APC na kasa, to wallahi da an shiga wani hali yanzu.
Haka shi ma gwamna Bala Muhammad na Bauchi da ke cikin 'yan takarar ke cewa sai da ya tuntuɓa mai zurfi kafin ayyana tsayawa.
Waya kawai da nake samu daga wajen mutanen Najeriya cewa sun yi na'am ya daɗa ƙara min ƙarfin gwiwa da in fito in yi wannan. Duk sakamako da aka samu, ni mutum ne da na yarda da Allah shi yake ba da mulki, ba na tsoron shiga takara da kowane ne. Tunda siyasa ake yi, abu ɗaya da na sani shi ne akwai ci akwai faɗi, amma cikin ikon Allah ban taɓa faɗuwa zaɓe ba.
A APC mai gwamnatin tarayya uban jam'iyyar Bola Tinubu na shirin haɗuwa da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo don neman goyon bayan wakilai musamman ma na kudu maso yamma. Wannan na zuwa yayin da gwamna Fayemi na Ekiti ya shiga jerin 'yan takarar inda tsohon gwamnan Ogun Ibikunle Amosun ke kimtsawa. hakika gwamnoni na da tasiri ga zaben fidda gwani da aka yi sa na tambayi gwamna Muhammadu Ino Yahaya me zai ce ne kan haka.
Kusan zan ce haka din ne amma ko ba haka bane. Ai shi ma gwamna na mutane ne, gwamna na kowa ne. Ita kuma jam'iyya headquarter ta yana tarayya. Saboda haka ita dai ba daga can Abuja ba za ta zo nan taimaka ba. Amma gwamna nan in ya hada yayi kuma yi kokari ya samu hadin kan mutane da kuma musamman ƙananan hukumomi da kuma jigajigan yan siyasa to shine za a samu daidaito domin a gudu tare a tsira tare. Na yadda da magana amma kuma ba wai gwamna ne kadai mai juya al'amari ba, wannan ba haka bane.
Masu son takarar shugabancin ƙasar nan da yawa na ga sukan so su gana da gwamnoni, su ne masu wakilai, su ne kawai za su iya ba su goyon bayan da za su iya samun nasara.
Kusancin gwamna da waɗanda suke wakilai ko zaɓaɓɓu waɗanda su za su je su gudanar da zaɓe shi ne dalilin da ya sa ake ga kamar zai iya sawa ai ko zai iya neman alfarma a madadin wanda ya zo nema don shi ma ya samu tarfa garin sa nono. Ni a Gombe ai akwai ɗan takara da ya zo bai nemi ganin gwamna ba ko ba ma san ya shigo ba. Ai kaga bai san muhimmancin gwamna ba ko bai ga dacewar gwamna ba ko gwamna ba zai iya taimakonsa ba. Amma wani kuma za ka ga zai zo ko zai nemi haka, saboda haka kowa ta inda ya zo ta haka za a yi masa.
Za a jira a ga yanda duk 'yan takarar za su kai matakin ƙarshe ne na fidda gwani ko wasu za su janye wa wasu. Nasira da Mailikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasira da Mailikaya, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. A daidai lokacin da ake dafa-dafan dira dandalin daddale zaɓe na shekarar 2023, tsohon mai magadawan jam'iyyar APC a jihar Niger ya ce idan an fita dandalin dire zaɓen wai su waye za su yi zaɓen ne?
Ya za yi zaɓen? Aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala? Talakan da suka sha wahala, talakan da suka yi ta cewa sai baba, su ake kashewa, a bi ka gida a yanka kaman kaza.
Sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Nigeria ya ce shi akwai wani abu da ya gane.
Na fara ji a jiki na, Allah ya min gafara, akwai ta'adanci na cikin gida, su canza tunaninsu.
Game da maganar mara wa ɗan takarar gwamna ɗaya tilo baya a takarar gwamna cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna, kowa ɗaya daga cikin 'yan takarar ne ya tabbatarwa da duniya cewa sanwar sauyi da al'ummar jihar Kaduna suka ɗora cewa suke so su ga tako ne.
Wannan jam'iyya tana da delegate ko ina, daga ward ne, daga local government ne. Shin waɗannan delegate ɗin suke nan ba su da aikin yi? Su tafi shi suke nan ko oho? To mutanen delegate ɗin jihar Kaduna ƙalubalenku a yanzu.
Game da masu riƙe da muƙamai a gwamnatin tarayyar Najeriya da ke son taka takara amma sun ki aje muƙamin su kamar inda aka yi a wasu jihohin tarayyar Najeriya, kowa ɗaya daga cikin masana da ke ta'alliƙin al'amuran da kan kai komo a fagen siyasa ya ce akwai wani abu da ya kamata a fito da shi fili babu wani kwane-kwane.
Ban yi zaton zai shafi zaben a karan kansa ba, sai dai ya shafi masu burin yin takara a zaben. Zai iya yiwuwa a ce a wannan doka fa ta tabbata tun da majalisa ce ta yi ta, saboda haka ba wanda ya isa ya canja ta.
Shi kuwa shugaban kungiyar tsaffin ministocin jam'iyyar PDP da suka fara gana nawa da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ga yawo duniya yake cewa yanzu dai lokaci ya yi kawai su yi bikin baje bayani babu wani bizne-bizne.
Za mu saurari ansar da wa'yansu 'yan takara da suka zo suka gamu, kuma da yawa sun zo sun gamu. Domin akwai wasu 'yan takara wanda suka nemi su gamu mun ce ba za mu gan su ba. To duk wanda muka san cewa dan takara ne ba dan takara ba, da suka nemi suna son su gamu mun ce ba za mu gan su ba.
Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin muryar da muke da su a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a kukan kasa kunne. Shiri na 64 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da masu sauraro ke cewa yanzu shirin ya zama sananne. Mai yiwuwa sanin kuma amma na sissuka sira cewar tsaro a jihar Niger ce ta sa tsohon mai magadawan jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya baje bayanin da ya ce ya kamata al'ummar kasar nan dai su gane.
Me za mu gaya ma jama'a in mun hita? Wai ma za a yi zaben? Ba wa'anda za su yi zaben ake kashewa ba? In ka je mu ya kaje shi roro lo kaga mai ina masu zaben wa'annan kauyuka duka babu su kuma in kaje nan kaga ra babu su ya za yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa
yanzu da ku za ku tsa APC ko kuna da wani
ina za mu ba mu da inda za mu je amma yanzu in kace zabe ta zo APC sun hita me za mu ga ma jama'a wallahi wani wuri in mun je sai in mun sha a guje
kana ne mu za ku yakin neman zabe
to ya za kai kai yakin neman zaben a bi ka gida a yanka kaman kaza ministan bada labarai ya zauna yace wai ai lokacin Buhari ne aka samu zaman ina zaman layin shi ministan muna ga yancin sa yazo mina yazo ya je muya ya je shiroro ya je mariga ya je kagara yazo ya zaga ni ina jin dadin abu guda domin akwai ranan sakamako duk abinda kowa ya shuka shi zai gani
sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya Sanata Abdullahi Adamu yace ya kamata a gane wannan matsala ta tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai a Najeriya tana da alaka da tsirarin mutane
abinda ke faruwa yanzu ko da yake sojojinmu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da gudun iyawansu to abin nan gashi nan yaki ci yawa to surutu ba zai kai mu gaci aka maganin tsaro ba kowa ya san Buhari to rayuwa na soja da bai yake da farin hula in ya taka nan yanci yawa yanci dan adam wane ne wane sauransu to amma a haka soja za a yi ne zai ji ne ya yi ba da ra'ayinka to anan na fara ji a jikina Allah ya min gafara akwai ta'addanci na cikin gida ma'ana akwai waɗanda yake suna ma farin ciki amma ke faruwa ƴaƴan ƙasar nan ne to saboda haka waɗanda suke dan dari da mutuwa su yi taimako tsakaninsu da Allah taimaki gwamnati a yau to su canza sunayensu
duk da rububin siyo tikitin taka takarar gwamna cikin jam'iyyar APC da wasu 'yan takara daban-daban suke a jihar an ce gwamnan jihar Kaduna ya fara nune ko da yake dai duk da nuna wannan ake so a marawa bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna a jihar Kaduna Honorable Sani Mahmud Sha'ban ya ce a shaidawa duniya cewa demokradiyya ake mai 'yanci ga kowa da kowa saboda haka babu wanda zai ce wai maganar takara sai wani kowa ne
aini tun da lokacin da Allah ya sa ni fito nace ba ni daga ta sai na Allah ba ni da hikima sai ta Ubangiji al'umma suka ce in fito in yi al'umman nan ba su ce in koma ba ai ba wani abu yanzu ne ma nake ƙara daura damara a shiga daka da Sani Sha'ban a ce za a yi wani abu shi consensus to ni ban santa ba ni dai siyasa kusan duk wanda ya sani riga ta ce fiye da shekara 30 jihar Kaduna akalla a kasara masu zabe sun kai kusan mutum miliyan 3 to a ce an dauki haƙi na mutane miliyan 3 nan an dora akan mutum guda saboda Allah wannan jam'iyya tana da delegate ko ina daga ward ne daga local government ne shin wayannan delegate din suke nan ba su da aikin yi su tafi suke nan ko oho to mutanen delegate din jihar Kaduna kalubalen ku a yanzu
ta yaya zaka tinkari mutanen da ake ganin gwamnatin ce ta zabo su kuma ga inda ta ce su yi
abin ne ake na al'umma in dai ba aljanu za a sauke ba ko a share duka mutan jihar Kaduna da delegates din da yau aka ci fuskan su daren jiya aka ce ba a bukatun komai nasu an riga ai musu aikin mu ko muka ce ku dawo ku yi aiki da haki da kuka dauko na umma in dai su ne za su yi wannan to ina tabbatar maka duk mai kishi wanda ya san ciwon kansa kuma cikakken dan jam'iyya to nayi maka amanna nasara tun shekarun jiya tana hannunmu bisa idan Ubangiji
ganin yadda wasu masu neman kujeru daban-daban suka makalkalewa kujerun gwamnatin tarayyar Najeriya da aka ba su mukami duk da dokar da ta duro bayan saka hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari amma suka yi mursisi a kujerun su zaune ya sa malami a jami'ar Bayero kuma masani a harkokin siyasar tarayyar Najeriya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa Dirawa batun da yace ya kamata a gane abubuwa ne za su faru babu wani kwane-kwane.
Ban yi zaton zai shafi zaben a karan kansa ba sai dai ya shafi masu burin yin takara a zaben saboda haka zai iya yiwuwa a samu hukuncin kotu cewar su ci gaba da takarar su suna kan kujerar mulki shikenan waɗanda suka sauka a jihohi sai nadama su ci jiyatsa zai iya yiwuwa a ce a wannan doka fa ta tabbata tun da majalisa ce ta yi ta saboda haka ba wanda ya isa ya canja ta shikenan in an riga an kai gabar da ko sun sauka ba za su iya yin takara ba waɗanda suke kan mulki ba su sauka ba su na dama su ci jiyatsa
da irin waɗannan abubuwan misali ba a iya cimma waccan manufa ta samar da shi wannan sashe na 84
in dai kotu ta tabbatar da shi to wannan manufa za ta samu a samu daidaito da adalci amma in kotu ta ce wannan doka ba daidai ba ce to shikenan sai mu fidda rai da zancen cewar ana neman adalci ko daidaito a harkar zaben Najeriya
da alamu dai duk da birgimar birkicewar maganar sulhun ta 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ya zama wani abu sananne yanzu haka dai kungiyar tsaffin ministocin jam'iyyar PDP sun fita fili suna gaya wa duniya cewa suna ganin gane gaskiyar da za su gaya wa kowa abin da suke gani a kudindine har ma shugaban shugaban kungiyar tsaffin ministocin jam'iyyar PDP Barista Kabir Tanimu Tiraki na tilawar tile bayanin da yace zaka ma a kosu abubuwa suka dan gaggane.
Gaskiya ne gwamnatin Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya zo ya gana da mu kungiyar tsofaffin ministocin Najeriya wadanda suke jam'iyyar PDP. Mun tattauna da shi akan abubuwa da yawa musamman matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya, kuma ya gaya mana hanyoyi da dabarunsa wanda yake ganin zai maganin matsaloli kamar rashin tsaro, kamar rashin abin yi, kamar jijjigar arziki, kamar fatara da kunci da suka addabi ƙasar nan. Ba shi kadai ba, za mu saurari ansar da waɗansu 'yan takara da suka zo suka gamu, kuma da yawa sun zo sun gamu, akallan waɗanda muka san da gaske suke yi. Domin akwai wasu 'yan takara wanda suka nemi su gamu mun ce ba za mu gansu ba. To duk wanda muka san cewa dan takara ne ba dan takara ba da suka nemi suna son su gamu mun ce ba za mu gansu ba. To ina tabbatar wa mutanen Najeriya, mu tsofaffin ministocin PDP za mu ɗauki duk matakin da za mu ɗauka mu tabbatar da cewa an samu shugabanci wanda zai kawo mutanen Najeriya mafita akan halin da muke ciki.
To duka daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe masu dafifin dafe madafin iko fa suna ƙara ƙarewa domin yanzu sun rage ɗan kaɗan ne. Daga juma'an nan ma saura kwanaki 388 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yo sallama daga kan kulin da suke ganin sun daddanne. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku duk ranar Juma'a kuna gida zaune. Musamman ma dai abokan aiki irin su Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji babu wani tone-tone. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To madalla a gaida na Ikara. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na kusa da ƙarshe, wato nasihar Juma'a.
Allahu 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 Imam Muhammad Tuko Usman daga nan kasuwan Shano Lobanta Abia. Nasihar mu na yau Juma'a za mu duba ga yadda irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan da iri daban-daban wanda ke faruwa, dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin Alƙur'ani wanda idan zunubai suka yi yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayar rayuka da tawayar dukiya da rayuka da tawayan arziki da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa. 'Ya'yan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane, ma'ana kamar likitoci, masana kiwon lafiya, cututtukan da za su samu mutane a ce kar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki. To abinda za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaranta, yawaita istighfari. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara, sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki. Allah madaukakin sarki ya yi mana sauƙi a rayuwarmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To Allah ya saka da alkhairi. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su, da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa dangane da goyon bayan da Amurka ke ba rundunar sojin Ukraine. Sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga.
To madalla masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin Alheri Girs Abdulta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashi Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.